This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Babale da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Talata 31 ga watan Disamba, rana ta ƙarshe a shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su, ga Muhammad da kanin labarai.
Faransa ta faɗa a yau Talata cewa ta kai hare-hare ta sama akan wuraren mayakan ƙungiyar IS a Siriya. Wata kota a Koriya ta Kudu ta amince da sammacin tsare tsigaggen shugaban ƙasar Yoon Suk Yeol, wanda ke fuskantar tuhume-tuhumen tayar da ƙayar baya. Auckland ya zama babban birni na farko da ya maraba da 2025, yayin da dubban mutane suka yi kidaya zuwan sabuwar shekarar da murna.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin namu na wannan lokacin, za ku ji mu ɗauki da rahoto kan irin ƙalubalen da ake ganin yana gaban sabon shugaban ƙasar Ghana da zai fuskanta.
Kasar Faransa ta kafa sansanoni biyu a jamhuriyar Benin, a Porga da Benjari.
Haka zalika, muna tafi da rahoton yadda ministan harkokin wajen ƙasar Benin ya gayyato jakadan Nijar a ƙasar domin bayyana ɓacin ran ƙasar ta Benin kan zargin da ta ce shugaban Nijar ɗin ya yi mata na maƙarƙashiya na dagula mishi al'amura a ƙasar.
Dan ka lura da kalubale da sabon shugaban ƙasa da ya fuskanta, kusan na tattalin arziki ya fi duka baki daya.
To madalla, da fatan za a mana gafaran wannan kutse da waɗannan rahotanni suka fara yo mana. Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotannin da ke tafi. Kamar kowane yammacin Talata, yau ma muna tafe da shirin noma tushen arziki, har ma da wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Faransa ta faɗa a yau Talata cewa ta kai hare-hare ta sama akan wuraren mayakan ƙungiyar IS a Siriya. Ministan tsaron Faransa Sebastien Lecornu ya faɗi hakan a wani sako da ya wallafa a shafin X cewa hare-haren sun faru a ranar Lahadi, amma bai bayyana ainihin wurin da aka kai harin a Siriya ba. Matakin na Faransa na zuwa ne bayan zagayen hare-haren da Amurka ta kai kan wuraren ƙungiyar IS a 'yan makonni, tun bayan da 'yan tawaye suka hamɓarar da shugaba Bashar al-Assad daga kan karagar mulki. Mayakan ƙungiyar IS sun karɓe iko da yankuna da yawa a gabashin Siriya da kudancin Iraki a 2014, wanda ya janyo martanin ƙasashen duniya da ya haɗa da dakarun haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta da nufin murƙushe ƙungiyar. Mayakan sun rasa yankuna da dama da suke riƙe da su a baya, amma har yanzu suna Siriya. Jami'an Rasha sun faɗa a yau Talata cewa tarkacen wani jirgi mara matuƙi na Ukraine da suka lalata ya faɗo kan wani wurin mai da ke yankin Smolensk, wanda ya haddasa gobara. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta harbo jimillar jirage marasa matuƙa na Ukraine 68 a cikin dare, da suka haɗa da 10 a yankin Smolensk. Ma'aikatar ta ce ta kuma harbo wasu a yankunan Bryansk, Crimea, Rostov, Kursk da Kalagoa. Sai dai ba a samu rahotannin barna ko asarar rayuka daga hare-haren ba. A halin da ake ciki kuma, jami'an Ukraine sun faɗa a yau Talata cewa Rasha ta kai hare-hare da makami mai linzami a yankin Kyiv da Sumy. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kota a Koriya ta Kudu ta amince da sammacin tsare tsigaggen shugaban ƙasar Yoon Suk Yeol, wanda ke fuskantar tuhume-tuhumen tayar da ƙayar baya kan yunkurinsa na kafa dokar ta ɓaci ta soja a watan Disamba. Kotun gundumar kudancin Seoul ta bayar da sammacin a ranar Talata, wanda ke zama karo na farko da wani shugaban Koriya ta Kudu mai ci ke fuskantar kamawa, kamar yadda kafofin yaɗa labaran ƙasar suka bayyana. An tsige Yoon a cikin tsakiyar watan Disamba tare da dakatar da ikonsa na shugaban ƙasa, yayin da kotun tsarin mulki ke nazari kan lamarin. Baya ga tsige shi, ana binciken Yul kan tayar da kayar baya da kuma yin amfani da iko ba bisa ka'ida ba da wata tawagar binciken gwamnati ta haɗin gwiwa.
Anjima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma da farko shirin zai shiga jamhuriyar Niger inda ya salamu mini Barma ya shaida mana yadda ministan harkokin wajen kasar Benin ya gayyato jakadan Niger din a kasar domin bayyana bacin ransa na shugaban wato na kasar Benin din kan zargin da ta ce shugaban Niger din yayi mata na cin duniya da makarkashin yadda gulal al'amura a kasar ta Niger kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ya aika mana.
Ces forces spéciales qui sont au Bénin sont chargées de l'encadrement, du financement.
Wata hira da talabijin RTN a ranar 25 ga watan Disamban 2024 shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger General Abdrahman Chani ya bayyana cewa kasar Faransa ta kafa sansanoni biyu a jamhuriyar Benin a Porga da Benjari da nufin baiwa 'yan ta'adda horo. Sannan ya kalubalanci hukumomin Benin a game da wasu jiragen drone da ya ce sun yi oda daga waje waɗanda daga bisani suka rarrabawa 'yan ta'adda a Najeriya da Benin da Niger Burkina Faso da Mali da nufin haddasa tashin hankali a yankin Sahel.
Pour mission de former avant la fin de l'année 400 hommes.
To amma gwamnatin Patrice Talon ta yi watsi da waɗannan zarge-zarge. Mafari kenan ministan harkokin wajen Benin Shegun Bakari Ajadi ya gayyaci mukaddashiyar jakadan Niger a ofishinsa a yammacin Litinin inda ya damka mata wata wasiƙa zuwa ga takwaransa na Niger dauke da bayanan da ke nuna cewa Benin bata ji dadin wannan al'amari ba kamar yadda tashar Bip Radio mai watsa shirye-shirye a Kotonu ta ayyana.
Ces accusations sont fausses et dénuées de tout fondement objectif, dénonce le ministre béninois dans sa correspondance.
Hukumomin na Benin sun gargaɗi takwarorinsu na Niger su daina magana kan abubuwan da ba su gudanar da bincike kansu ba, ballantana su shiga zarge-zarge marasa tushe. Sannan sun buƙaci su mai da hankali wajen canza yawo ta yadda za a wanzar da zaman lafiya da tsaro a yankin. Minista Shegun ya jaddadawa mukaddashiyar jakadan na Niger cewa gwamnatin Benin na ɗaukan batun sassauci da ɗan uwantaka da mahimmanci a tsakanin ƙasashen biyu.
Il invite les autorités nigériennes à œuvrer pour la promotion d'un dialogue.
Wannan dambarwa na wakana a wani lokacin da ake ganin tafiya ta kama hanya a yunkurin sulhunta gwamnatin Patrice Talon da ta Abdrahman Chani don ganin Niger ta bude iyakarta da Benin wace ke rufe yau sama da shekara guda sakamakon barazanar tsaron da hukumomin Niger suka ce sun hango a bisa zargin Benin din da baiwa Faransa damar girke Dakaru akan wata mummunar manufa. Abinda makwabciyar kasar ta musanta kace na ce a tsakanin waɗannan ƙasashe na yammacin Afirka wani abu ne da masana hulɗar ƙasa da ƙasa irin su Mustafa Abdullahi ke jan hankulan duniya cewa an kai matakin da za a fara yunkurin shiga tsakani a ƙungiyance.
African Union ya da Majalisar Ɗinkin Duniya ma ya kamata kowane su ba nuna su ƙarfi wannan zaman doya da manja, wannan mu'amala ta rashin yarda da yarda tsakanin ɓangaren biyu. Latizawa tsohon shugaban ƙasa wanda suka yi iko a wannan ƙasashe suna hagi ya kamata su ma su jawo hankali. Bata kamata ba a ce ɓangare biyu wanda suka yi shekara da shekaru ana zaman lahiya don juyin mulki ya faru za a samu rashin jituwa.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla an gaida Malam Sule, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Muhammad da ci gaban labaran duniya.
A ranar Litinin, Amurka ta sanar da mai da wani mutum ɗan ƙasar Tunisia da ke zara a gidan yari na Amurka da ke Guantanamo Bay na ƙasar Cuba tun shekara ta 2002. Riba bin Sali Al-Yazidi na ɗaya daga cikin na farko da aka tsare a cibiyar, wanda zuwa wani lokaci ya kasance yana da ɗaruruwan ɗaruru bayan har-haren ta'addanci da ƙungiyar Al-Qa'ida ta kai wa Amurka a ranar 11 ga watan Satumbar 2001. Hukumomin Pakistan ne suka kama Yazid a ƙarshen 2001, yana ɗaya daga cikin ƙungiyar mayaƙa kusan 30 da suka tsallako kan iyaka daga yankin Tora Bora na Afghanistan. Ƙididdigar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce akasarin 'yan ƙungiyar an bayyana su a matsayin 'yan Al-Qa'ida ko kuma masu tsaron lafiyar shugaban Al-Qa'ida Usama bin Laden. Daga ƙarshe, Auckland ya zama babban birni na farko da ya yi maraba da 2025 yayin da dubban mutane suka kidaye zuwan sabuwar shekara da murna a wasan wuta da aka kaddamar daga gini mafi tsayi na New Zealand Sky Tower. Sauran biranen duniya na shirye-shiryen shiga sabuwar shekara tare da bukukuwa da ke nuna al'adu bayan shekara guda da ci gaba da rikici da kuma rashin zaman lafiya na siyasa. Kasashe a kudancin tekun Pacific ne za su kasance na farko da za su yi maraba da 2025 a Australia. Ana sa ran mutane miliyan 1 a Sydney Harbour da kuma wasu miliyan 2 a bakin tekun Copacabana a Brazil. Sai dai an dakatar da bukukuwan da ake yi a yankin Asia sakamakon wani mummunan hatsarin jirgin sama da ya afku a Korea ta Kudu a ranar Lahadi. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kwanakin baya ne idan masu tsaro ba su manta ba aka kammala babban zaben kasar Ghana inda aka zaɓi John Dramani Mahama a matsayin sabon shugaban kasar. Akan haka ne wasu 'yan kasar suka rika zayyano irin dimbin kalubalen da suka ce suna nan suna jiran shugaban kasar. Ga wakilinmu Idris Abdullahi da cikakken rahoto.
Yayin da kyakkyawar fata ke kewaye da shugabancin zababben shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama, manyan kalubale na jiransa. Zai koma kan karagal mulki a daidai lokacin da ake fama da matsin tattalin arziki. Tattalin arzikin Ghana, wanda ya kasance ɗaya daga cikin ƙasashe masu saurin bunƙasa a duniya, ya fuskanci kalubale mai tsanani da suka hada da hauhawar farashin kayayyaki, faduwar darajar kuɗin ƙasar da kuma matsalar basussuka, wanda ya sa aka nemi taimakon dala biliyan 3 daga asusun lamuni na duniya ko IMF a takaice.
Dan ka lura da kalubale da sabon shugaban kasa zai fuskanta, kusan na tattalin arziki ya fi duka baki daya, saboda kusan yana daga cikin dalilai da ya sa ya lashe zaben. Alkawula da ke tsakaninmu da asusun lamuni babu bane da za mu yi mu cikin minti daya mu yi mu cika alkawulan duka baki daya ba. Kuma debt restructuring yadda aka sassake tsarin biyan basussuka da muka shiga cikin wancan lokaci, duka yana daga cikin abin da zai ya affect wato sabon gwamnatin ga.
Mai sharhi kan tattalin arzikin ƙasa da harkokin kuɗi kenan Sarki Imran Hashiru Dikeni. Wani muhimmin bangare da ke buƙatar a mayar da hankali a kai shine matsalolin noma, wanda haƙar zinari ba bisa ƙa'ida ba da kuma tsanantar sauyin yanayi suka cutar da wannan muhimmin bangare, kuma babban ƙalubale ne ga sabon shugaban. Ko ina mafita? Tambayar da na yi wa Muhammad Jafar Dankwabiya, mataimakin daraktan bincike a cibiyar sauyin yanayi da samar da abinci na Ghana.
Kwai mafita. Mafitan shine ababai kamar uku ko hudu da zan kirga. Na farko, a zabi mana ministan da ya san harkar noma. Sannan abun da yake da muhimmanci sosai shine gwamnati ya yi kokari ya sa makudan kudi wurin samun ban ruwa, wanda manoma ba za su dogara kan ruwan sama in ma ba a yi ruwan ba. Gwamnatin ga ya kamanci mu duba in an iya a rage yawan dogaro da ake yi na wutan lantarki, a koma kan wutan da muke samu daga rana. Kuma muna da wannan rana sosai, ya rage mana wannan matsalan da muke ciki na dumamar yanayi.
Ghana ƙasa ce da mafi yawan al'ummarta 'yan ƙasa da shekaru 30 ne, don haka mayar da hankali kan fannin ilimi yana da matukar muhimmanci ga cigaban ƙasar. Shin ko waɗanne ƙalubale ne suka fi muhimmanci da ke buƙatar kulawar gaggawa ga zababben shugaban ƙasa? Malam Siba Shakibu masani ne kan harkokin ilimi.
Na farko shi ne kudin get funding da yake an doki an yi jingina da shi. Muna fatan wannan shugaba idan ya karbi ragawar mulki ya iya ya kauda wannan jinginan nan da yake an yi. Bayan haka kuma secondary mai girma a yi kokari a kawo sare-sare wanda zai sa a yi gine-ginen da zai kauda double track system nan da ake ciki, wanda a ganinmu yana koma da karatun talibai baya kwarai da gaske. Sa'annan duba kuma lamarin malum da ya yi alkawarin cewa zai kauda abin da ake cin shi lancesa exams nan, domin ba mu ga amfanin wannan lancesa exams nan.
Lauya Anas Muhammad a nasu bangaren ya dunkule kalubalen da ke gaban shugaba John Mahama gaba daya.
Inde mai takar batun economy ba, bai takar batun corruption ba, bai takar batun family and friends ba, bai takar batun youth unemployment ba, wato kaman bai yi ba kenan.
Yayin da shugabannin kasashen duniya ke yaba al'ummar kasar bisa kyakkyawan tsarin da take bi na cigaban demokradiyya, hankali na kan gwamnatin John Mahama don cika alƙawarin da ta dauka da kuma jagorantar kasar Ghana zuwa makoma mai albarka. Idris Abdullahi Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To madalla an gaida Idris Abdullah masu sauraron da a shigar ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa yanzu kuma ga shirin mu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma
jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa kamar da muka saba a duk watan Disamba kowace shekara muna kawo muku bitar wasu shirye-shirye da muka gabatar muku a yau shirin zai kawo muku wani bangare na rahoto na musamman wakilinmu na Sokoto Muhammad Nasir ya hada mana kan yadda za a magance rikici tsakanin manoma da makiyaya.
Rikici tsakanin manoma da makiyaya ya jima yana tare da zaune tsaye a kasashe daban-daban na duniya inda so da yawa yakan yi sanadin salwantar rayukan jama'a na dukkan bangarorin biyu. Alal misali a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya an saba samun irin wannan rikicin a 'yan watannin da suka gabata inda har aka samu salwantar rayukan Hausawa manoma biyu da Fulani makiyaya biyu. Kamar yadda kantoman karamar hukumar Gudu inda abin ya faru ya bayyana.
Matsala ce tsakanin manoma da makiyaya akan noman dagandu saboda san suna da gandu wanda yake gandun nan tsawon shi zai kai kilomita 100 wadin shi akalla zai kai kilomita 70 ko 80. So shine aka dinga wani daga wani wuri daga ciki aka ce su manoma su noma kuma noman da su da manoman da Fulani kowa yana yi. So sai aka dan samu rashin jituwa. Su Fulani suka ce sai an diban musu wurin kiwo bakin gari su manoma su je can daji a yi noma su ko nan bakin gari a bar musu wurin da za a yi kiwo. Satin da ya wuce ni kaina na zo garin mun zo da jami'an tsaronmu na sojoji da 'yan sanda muka kira duka bangarorin muka zauna da su muka yi sulhunsu akan inda manoman suka duba diba cikin kashi hudu muka raba wurin biyu aka bar ma makiyaya rabi aka bar ma manoma rabi kuma rabin da aka bar ma manoma an yi ne akan da Fulani da Hausawan kowa ya je ya noma. Ba an bar wurin manoma kawai saboda Hausawa bane an bari saboda su duka kuma sun aminta da haka muka yi yarjejeniya lokacin ina wurin har ƙarfe 1 da wani abu ranar nan dai kusan la Juma'a ba mu samu mu duka so ranar izi talata ne ko Laraba su Hausawan suna cikin gonakin wasu waɗanda ba san ko su waye ba suka zo da bindigogi suna halbin su har suka kashe mutum biyu cikin Hausawa har suka kira ni cewa ga abin da aka yi masa nace to su yi hankuri don Allah kada su ɗauki wani ansa da hannunsu. Gari na wayewa na tura motocin sojoji guda biyu da 'yan sanda suka je garin kuma suka raki mutanen garin aka je aka ɗauko gawawwakinsu da aka kashe. So ko da aka zo su mutanen matasa su wannan garin waɗanda aka kashe 'yan uwansu su kuma sun zo da inda gawawwakin suke sun biyo sawu har zuwa wannan ruga Fulani suka ce sai suka samu wani bukka har cikin wannan bukka inda aka sa mashin sai suka samu wurin wuta. Suka zo wata zuma kuma inda irin Fulani ga zama haka ita ma suka samu wata wuta to sojoji na zuwa dai an ka dakatar da nan kuma an ka kore matasan su ko Fulani sun kwana balle sai ce suka koma sun koma ce suka ce min to su ma ba su ga mutum juna su ba da yamma suka kira ni cewa sun ga gawo mutum daya an kashe shi. Yau da safe kuma suka kira ni suka ce sun ga gawo mutum daya dama mutum biyu ba su gani ba.
Bisa ga la'akari da irin hasarar da ake samu a duk lokacin da aka samu irin wannan yamutsin ya samu hukunta ke ta yin faɗi tashi wajen magance aukuwar matsalolin kamar wani kwamiti da wani shiri da ke samun tallafi daga bankin duniya mai suna L-Press ya yi ruwa ya tsaki wajen farfadowa da shi tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Sokoto. Sirajo Abubakar shi ne jami'in gudanarwa na wannan shirin na L-Press a Sokoto.
Wannan kwamitin an farfado da shi ne duba da yanayin da ake ciki na rigingimu da ake fama da su na fadace-fadacen manoma da makiyaya. Kuma wannan kwamitin aikin shi babba shine kokarin kawo hanyoyi na zamani waɗanda za su taimaka a rage matsalolin da ake fama da su domin in aka duba mafi yawan dalilan da ke kawo fadace-fadace tsakanin makiyaya da manoma su ne hanyoyin da ke abubuwan da ke faruwa tsakanin makiyayan shine manoman suna shiga cikin makiyayin ne ko kuma suna tare hanyoyin da ake bi ana da dabbobi ana zuwa wurin shan ruwa. To wannan committee ya zai taimaka ne ya gano inda waɗannan matsalolin suke domin shi kuma project ya samu damar da zai shiga waɗannan wuraren da aka gano matsalolin yayi ayyukan da za su kare ko kuma su hana waɗannan matsalolin.
kawo muku hira da shugaban gamayyar kungiyoyin manoman Najeriya ta AFAN kan wani hasashe da kungiyar abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi cewa mutum miliyan 31 a jihohin Najeriya 26 za su fuskanci karancin abinci. Ga dai wani gutsire na hirar.
To suna na Jatta Faruk Rabi Mudi, shugaban gamayyar kungiyoyin manoma na tarayyar Najeriya, wato All Farmers Association of Nigeria, AFAN.
Wannan hasashe da Majalisar Dinkin Duniya ta yi na fuskantar karancin abinci a Najeriya, a matsayinka na jagoran kungiyar manoma ta Najeriya, shin ina gizo ke sakar ne kam?
Na farko dai gaskiya inda gizo ke sakar, abinda suka faɗa na tsamama ko canjin yanayi da ake samu a duniya, wannan gaskiya ne, kuma zai taba ko ina ba wai Najeriya ba kadai. To amma akwai ko ina kowa ya dauki matakai. Amma mu abin da yake faruwa sun yi duba ga cewar mu magabatanmu a nan wurin, gaskiya matakan nan ana faɗan su da baki, amma aiwatar da su ɗin shi ne abin da muke samun matsala yake gagara. Matakan noman sosai wanda za a tallafa noma. Na farko dai muna da matsaloli, challenges kaman a ɓangaren tsaro, wanda inda ake da matsalar ƙarancin tsaro inda ake noman ne a nan arewa. To stable abincin da ake ci ko buƙatar mu ta ƙasa hadda za mu iya bayarwa, a arewa ake noman su, to amma tsaro ya taka rawar gani sosai wajen hana yin noma da yawa. Na biyu, sannan akwai waɗannan tsadar kaya da tsadar rayuwa, musamman tallafin fetur da aka aje da aka ɗauke ya jawo, yanzu misali a noman ranar nan da za mu tanadi abinci da yawa don mu kawar da wancan maganar, sai noman ya yi tsada da za ka ga waɗansu sun kasa noman sun bar gonakin. Ana tsakiya da noman fetur ya zo ya gaza ya tsaya ma babu shi, da aka zo aka tsaya waɗansu suka tafi suka bar gonar. Ni ina ma imani a inuwoyi da na shiga akwai inda idan ka sa ashana a gonar shinkafa za ta kama, saboda mutane sun gudu sun bata kuma jarinsu ya kare kenan. To waɗannan abubuwan da yawa in ba mu kungiyoyi da manoman suka sani ba, gwamnatin daga sama har ƙasa har yanzu a cikin shiri ake, yaushe za a gama shiri? Saboda haka wannan shine gaskiya sakacin da aka samu, kullum sai a ce ana, amma shi kuma noma yana da lokaci. Idan ka ɗauke lokacinsa baka yi shiri ba, duk shirin ya zama na banza na wofi. Wannan shine matsalar da aka samu. Manoman da suke actively suke aikin ba su samu yanayin tallafin da za su yi wannan noman ba. Kuma muna kira kamar yadda kullum muke faɗa wa gwamnati, ko muke kira shine cewa idan ana kallon yadda ake za a tallafa manomi ne a wannan yanayin, kamar yadda shugaban ƙasa ya yi declaring state of emergency akan abinci, ya kamata kar a kalli manomin wanda za a ba wani abu, a kalli ƙasar ne, domin ka tallafa manomi kawai da yunwa za ka yi, ƙasar kake tallafawa ta yanayin yaɗuwar arzikinta da yanayin wannan yunwa da ake faɗa za ta zo don kar ta zo. To wannan shine gaskiya da aka sami challenges ko kuma aka sami na ƙasu, wanda har wannan abin za mu sake mana tasiri.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin noma tushen arziki na wannan shekara, sai kuma sabuwar shekara ta 2025 idan Allah ya kai mu, za mu kawo muku wasu sabbin shirye-shiryen da za mu mai da hankali wajen wayar da kan manoma da makiyaya da sabbin dabarun noma na zamani. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da kuma wakilanmu da abokan aiki da suka bayar da gudunmuwa wajen kawo muku wannan shirin, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla, sai a biyo mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta email.
Ra'ayoyin namu a yau duka sun ta'allaka ne kan ƙarewar shekara ta 2024. Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne Mahmud Salisu ƙauren na moda jihar Zamfara, kace yayin da muke ban kwana da shekara ta 2024, muna roƙon Allah ya sa shekara ta 2025 mai kamawa ta zamo shekarar zaman lafiya, haɓaka tattalin arziki da kuma samun sassaucin rayuwa ga al'ummar Najeriya baki ɗaya. Amin. Sai rayin Jamilu Adamu mai cewa tabbas a wannan shekara mai karewa ta 2024 bulalar gwamnatin Asiwaju ta shiga jikinmu sosai. Fatan shine Allah ya sa ƙasarmu kada ta sake shan wannan bulala a sabon shekara ta 2025 da za mu shiga. Amin. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. Kace hakika yau shekara ta 2024 ke karewa. Hakika mun ga abubuwa da dama a wannan shekarar, wasu na dariya, wasu kuma na kuka. Fata da roƙonmu shine Allah ya sa mu shiga sabuwar shekara ta 2025 da dariya, kuma mu ga ƙarshen wannan shekara haka. Amin. Sako na ƙarshe da lokaci zai ba mu dama karantowa yau sako ne daga Sanusi Madatai da Magaram. Kace yau take Talata, kuma rana ta ƙarshe a cikin wannan shekara ta 2024. To muna fatan Allah ya yafe mana dukkan kurakuran da muka aikata a cikinta, ya kuma ba mu ikon yin ayyukan alheri da aikata alheri a shekara ta 2025 mai kamawa. Shugabanninmu kuma Allah ya ƙara tusa musu tausayinmu tare da ba su ikon kyautata mana. To da wannan addu'a muka kawo ƙarshen ra'ayoyin namu a yau. Sai kuma shekara mai zuwa, wato gobe, idan Allah ya nuna mana muna cikin masu rai, ku ci gaba da rubutowa, mu kuma za mu ci gaba da karantowa bi iznillah.
To masu sauraro, kafin mu je ga gaba ta ƙarshe a shirin, ga wannan saƙon.
Masu sauraro, albishirinku, shin kuna neman labarai da ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu akan lamba kamar haka: alamar ƙarawa 1, wato +1, sai ku saka 202-445-6389. Zan sake maimaita lambar: alamar ƙarawa 1-202-445-6389. Kada ku bari a barku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannu.
Sashen Hausa Radio Amurka.
To masu sauraro, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Faransa ta faɗa a yau Talata cewa ta kai har-har ta sama akan wuraren mayakan kungiyar IS a Syria. Ministan tsaron Faransa Sébastien Lecornu ya faɗi haka a wani sako da ya wallafa a shafin X cewa har-haren sun faru ne a ranar Lahadi, amma bai bayyana ainihin wurin da aka kai harin ba. Jami'an Rasha sun faɗa a yau Talata cewa tarkacen wani jirgi mara matuki na Ukraine da suka lalata ya faɗo kan wani wurin mai da ke yankin Smolensk, wanda ya haddasa gobara. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta harbo jimillar jirage marasa matuka na Ukraine 68 a cikin dare da suka hada da 10 a yankin Smolensk. Wata kotu a Koriya ta Kudu ta amince da sammacin tsare tsigaggen shugaban kasar Yoon Suk-yeol, wanda ke fuskantar tuhume-tuhumen tayar da ƙayar baya kan yunkurinsa na kafa dokar ta ɓaci ta soja a watan Disamba. Kotun gundumar kudancin Seoul ta bayar da sammaci a ranar Talata, wanda ke zama karo na farko da wani shugaban ƙasar Koriya ta Kudu mai ci ke fuskantar kamawa, kamar yadda kafofin yaɗa labaran ƙasar suka rawaito. A ranar Litinin, Amurka ta sanar da mai da wani mutum ɗan ƙasar Tunisia da ke tsare a gidan yari na Amurka da ke Guantanamo Bay na ƙasar Cuba tun shekara ta 2002. Riba bin Sali Al-Yazidi na ɗaya daga cikin na farko da aka tsare a cibiyar, wanda zuwa wani lokaci ya kasance yana daga cikin ɗaruruwan ɗaurarru.
To masu sauraro, baki ɗaya kuma a nan ne za mu ja labulen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A cikin shirin ne kuma za mu buɗe muku layin waya idan Allah ya kai mu, domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan game da ƙudurorinku a sabuwar shekara ta 2025 da ke tafe, da kuma abin da aka baro a baya. yanzu a madadin Muhammad Hafiz ya taya ni gabatar da shirin sai Fiona Nandudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif ke muku fata alheri daga nan Washington DC ga shirin mu na yau da gobe.